ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادواء وانا مسلا تيمي تارد البركة مسلا تيمي بلغة لكينا تشكينغ رمبوتي جهر بوتي وانا رانا تا الحميس يوم توقس قوات رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم دمو دار لليه لتلاتين ترى wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratu ali imran, suratu maryam alayha salam, wanda za mu tashi akan aya ta 85, kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin. Wani ya rubuto yana tambaya a game da mace ko namiji ya sha maganin da zai sa shi kiba. Ya ce ba rana ba da ansar cewa matukar dai ba abin da zai cutar da shi ba ne, to babu komai don ya sha. To yake cewa wannan bai ci karo da fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wala amurannahum فلا يغيرن خلق الله با bazai shiga cikin wannan babin ba, domin wannan wani abu ne kasha kamar mutun dai da kiba, sai masa yawa ya sha wani abu domin ya rage kibar sa. Wala bai taghayyuru khalqillah ba, sabban ma idan ya kasance ibar nan tashi za ta cutar da shi, saboda wani abu ne da zai yi domin samarwa da kansa lafiya. Kamar yadda ita ma ramar, idan rama ce wacce za ta cutar, babu wani abu don an sha maganin da za a jiki zai yi, don da ita kanta ramar ko ibar akwai abin da yake jawowa a cikin jikin mutum, wannan maganin kuma zai zama ya taimaka wajen sinadarin da yake taimakawa wajen a yi kiba ko kuma a yi rashin kiba ya zama an yi masa saiti. To da haka babu wani abu don wannan. Sai wani wanda yake magana akan tambaya akan mace ce take tambaya akan cewa mijinta ya sake ta tana jinin jego, amma kuma daga baya ya dawo ya ce sakin da ya yi mata bai halatta ba, wannan tana nan matarsa, kuma sakin da ya yi na uku ne, wanda wannan ta sa ake ta muhawara makaninsa da iyayenta. Dan mutum ya saki mace tana jinin jego, sakin ya yi matukar, ya ce ya sake ta, to ta saku, maganar cewa bai yi ba, babu wani dalili da zai iya kawar da wannan saki. Kamar saki ne a cikin haila, tana cikin jinin al'ada. Wasu daga cikin malamai suna cewa bai tabbata ba, amma magana mafi inganci shine ya tabbata. To wancan magana suna yin ta ne akan jinin al'ada, ba jinin biki ba. Bayan ta haihu duk zai iya sakin matarsa bayan ta haihu. Don haka in ya sake ta a wannan yanayi, sakin ya tabbata. Don haka in da can ya yi saki na ɗaya ya yi na biyu, to yanzu ya yi na uku, saboda haka babu maganar cewa ta koma sai idan ta yi wani auren ta fito sannan ya shiga cikin manema, idan ta yarda ta aure shi shikenan. Sai wanda yake tambaya shi kuma akan mutuwa a cikin watan Ramadan, cewa mutumin da ya mutu a cikin watan Ramadan yana da wata falala, dan mutum kawai ya mutu a cikin watan Ramadan, kawai dan ya mutu a cikin watan Ramadan ba dan wani abu daban ba, baya da wata falala, ba wani nasi da ya nuna cewa dan ya mutu a cikin watan Ramadan ya fi wanda ya mutu a cikin Shawwal ko ya mutu a Sha'ban, babu nasin da ya nuna fifikon mutuwa a cikin wani wata daga cikin watanni. In ya mutu ne misali yana cikin wata ibada kamar azumi, ce ya dau azumi, yana azumi a bakinsa ya mutu, to a iya cewa ya mutu yana cikin wani aiki na ibada, kamar mutumin da ya mutu yana sallah misali ya yi sujjada ya mutu, wannan za a dauke shi daga cikin alamomi na husnul khatima, shi ma kyakkyawan zato ne za a yi wa mutum, ba wai zai tabbatar da cewa ai dan aljanna bane, a'a ana dai kyautata zato, wanda kuma ana son ai wa duk wani mumini da ya koma ga Allah kyautata zato, ballantana kuma aka ga wata karina wata abin da zai karasawa a kyautata zakat, amma ba wai nasi ne yace dan ya mutu yana cikin wannan yanayi dan aljanna bane, sai dai wannan alama ce kawai da za ta sa mutane su kara masa kyakkyawan zato, amma dan kawai a cikin Ramadan ya musu ko a cikin Shawwal ko a cikin wannan duk ba wani fifiko a cikin wannan, in ya mutu yana aiki ne na ibada, to wannan ana sa ran a tashe shi cikin masu wannan ibada, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata game da mutumin da ya mutu yana cikin aikin hajji, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su kar su sa masa turare, kar su rufe masa kansa, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati mulabbiyan, zai tashi a ranar gobe kiyama yana talbiya yana labbaik allahumma labbaik, wanda yake nuna maka cewa mutuwa a cikin wani yanayi na ibada alama ce ta husnul khatima, amma dan ka mutu a wani lokaci shi kawai lokacin, to ba wannan ba shi yake tabbatar da cewa mutum ya samu husnul khatima ba, akwai maganar mutuwa ranar juma'a ko daren juma'a, wanda hadisi ne zuwa cikin musnad Imam Ahmad, yana da wasu hanyoyi, wasu daga cikin malamai sun hassana hadisin cewa hadisi ne hasan bi shawahidihi, cewa idan mutum ya mutu a daren juma'a wato alhamis da daddare ko kuma a yinin juma'a wato a yinin juma'a kafin faduwar rana, to za a janye masa azabar kabari, wato ba zai gamu da azabar kabari ba, to wannan shine nassin kawai da yazo dangane da wata rana, maganar juma'a ita ce kawai ta zo a nassi, wanda shi ma akwai sabanin malamai wajen inganta hadisin ko rashin inganta shi, waɗanda ba su inganta ruwayar ba tun da ruwayar a ɗaiɗaikunta tana da rauni, malaman da suka hassana sun hassana ta ne bisha wahid, suka ce hassan ne bisha wahidihi, to wanda suka raunana ruwayar gaba ɗaya suna ganin cewa babu wata rana da mutuwa a cikinta take da falala, da daman sai in nassin ya tabbata ne sannan za a tabbatar da falalar, amma idan nassin bai tabbata ba to babu wanda ya isa ya tabbatar da wata falala, wanda ita ce kawai ruwa da ta tabbata ta ranar juma'a ko daren juma'a, to sai kuma wanda ke tambayar cewa me zai yi, Allah ya kai wa mahaifinsa lada, wani aikin alkhairi zai yi, wani aikin ya kai ga mahaifinsa, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa hadisi sahihi na Abu Huraira, Annabi yana cewa idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, idan mutum ya mutu ayyukansa ya dakata sai na abu uku, wata sadaka da yayi mai gudana, wato wani aiki da yayi wanda amfanin sa ya dore ake cin moriyar sa, kamar ya gina rijiya ana shan ruwanta, ko ya gina masallaci ana sallah cikin sa, ko ya buga wasu littattafai ana karantawa da kudin sa. To duk wannan ayyuka ne wanda amfanin su zai ci gaba, su ne sadakatun jariya au ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma ya yada ilimi ya karantar da ake ci gaba da amfanuwa da karantarwar sa, shi ma ladan zai ci gaba da zuwa mata. Aw waladin salihin yad'u lahu, ko ya bar wani yaro da yawa tarbiya na kwarai wanda yake masa addu'a bayan sa, sai addu'a sa ta rika samun sa akai akai. To waɗannan, bayan waɗannan abubuwa guda uku, babu wani abu kuma da zai tabbata sai da nasi, kamar mutumin da bai yi hajji ba ya mutu, yana da ƴaƴa su biya a yi masa hajji, wannan shi ma babu wani abu ya tabbata a nasi. Nabi ya ga wani yana yin hajji yana kiran sunan wani shubruma, ya ce waye shubruma, ya ce wani ɗan uwana ne ko wani ɗan uwana ne ko wani makusanci na ne, wato ya mutu bai yi hajji ba nake masa, ya ce kai ka yi hajji, ya ce a'a. Annabi ya ce hujja an nafsika thumma an shubruma, ka fara yi wa kanka hajji sannan ka yi wa shubruma. To kaga ya halatta kenan a yi wa mutum hajji ko da ba abin nan, haka nan sadaka, a yi wa mutum sadaka. Ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mahaifiyarsa ta rasu, da ta samu dama da ta yi sadaka da dukiyarta, afa ta saddaku anha, ce zan yi mata sadaka? Annabi ce yi mata. Wannan yake nuna cewa sadaka ita ma tana bin mutum, ko da ya rasu aka yi masa sadaka zai ci gaba da gajiyar, wato zai samu wannan sadaka da aka yi masa. Kamar mutum ya rasu, ƴaƴansa su gina wani abu na wakafi da sunansa a da niyyar Allah ya kai ladan gare shi, to Allah zai ci gaba da bashi ladan wannan abu, duk da ba shi ya yi ba, ƴaƴansa ne suka yi. To amma alwaladu kasbu abi, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, alwaladu min kasbi abi, min kasbi walidi, uba daga cikin aikin dan, wato da daga cikin aikin ubansa ne, wani bangare ne na aikin mahaifinsa, saboda haka idan ya yi kamar mahaifin da ya yi da kansa. Wanda wannan ta sa wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafinsa Ahkamul Jana'iz yake ganin sharadi ne na irin wannan sadaka sai idan ta fito daga ƴaƴa, amma idan ba ƴaƴa ne za su yi ba, to ba za ta shiga cikin wannan ba. Hujjarsa shi ne hadisin da muka faɗa yanzu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗa aikin ubani, ɗa yana daga cikin aikin ubansa, ke saboda ka wanda ba mahaifinsa ba dan yayi ba zai kai galadan shi. Wanda ya saba jumhur, jumhurin malamai suna ga al'amru ala al-islam, kowane ne ya yi masa sadaka to za ta shiga cikin wannan. To baya ga wannan, galibin da yawa daga cikin malamai suna ganin abinda duk bai zo kuma a nasi ba. Yawa, akwai muhimmin abu shi ne addu'a. Ta wannan addu'a ta ce mafi girman abin da mamaci yake bukata bayan mutuwarsa, a yi masa addu'a. Shi yasa ana cewa ya rasu, to farkon abin da za a yi mashi musulmi, haƙƙinsa akan musulmi su yi masa sallah, wanda sallar nan ba abin da ta ƙunsa sai addu'a, sannan a kai shi binne shi a kabarinsa a yi masa addu'a. Sa'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al, ku roƙa wa ɗan uwanku sabati, wato jajircewa, domin za a ba a masa tambaya. Don haka addu'ar musulmi ga ƴan uwansu musulmi haƙƙi ne nasu, kamar yadda suke da haƙƙi yayin da suke da rai, to bayan tomawarsu ga Allah ma suna da haƙƙi na a ci gaba da yi musu addu'a duk sanda ka tuna su. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. don haka haƙƙi ne na magabata wanda suka riga mu gidan gaskiya mu yi musu addu'a duk sanda muka samu munasaba. To wannan duk wani abu ne wanda da zai iya mahaifinsa ya kuma amfane shi. Baya ga wannan sauran abubuwa na ibada kamar mutum ya yi karatun Alkur'ani ko mutum ya yi sallah ko mutum ya yi azumi wani abu ne da malamai suka yi saɓani a kansa shin zai riski mamaci ko ba zai riske shi ba. Wasu daga cikin malamai suna ganin zai riske shi kamar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah suna ganin zai iya riskar masa da ladansa. Amma abin da suke cewa shi ne yayin da za ka yi niyyar aikin ne a madadin a karan kankin kanka wato ka tashi ka yi sallah a matsayin kai ne kake sallah don kanka. Yayin da ka gama sallar sai ka yi addu'a cewa wannan sallar Allah ya kai ladanta gawa ne. Ma'ana bayan ka yi ta da niyyar taka ce ta zama taka su sai ka yi addu'a ba wai tun farko ba ka ce ka yi niyyar sallah gawa ne. Haka nan idan azumi ne tun farko za ka tashi da azuminka bayan ka sha ruwa ka yi buɗe baki sai ka ce to ya Allah ladan azumin nan ka kai shi gawa ne. Wannan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kamar da yake cikin littafin Saqa'idatul Jalila yana tabbatar da wannan. Amma da yawa daga cikin malamai kuma sun saba masa akan wannan cewa wannan babi ne wanda yana buƙatar nassi saboda babi ne na gaibi ba za ka iya sanin wani abu ne zai kai ga mutum ba wanda ne ba zai kai gare shi ba sai da nassi. Wanda aka samu nassi ya zo da shi sai a tsaya a kai, abinda nassi bai zo da shi ba to kada a shigo da shi ta kowace irin hanya. Saboda ka yi wa mahaifanka addu'a ka yi musu sadaka duk wani abu ne wanda zai amfane su insha Allah. Sai wannan tambayar rike cewa gashin baki askewa ake ko ragewa ake. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yazo a hadisansa daban-daban hadisin Abu Huraira hadisin Ibn Umar hadisin Ibn Abbas da wasunsu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi magana cewa khaliful mushrikin i'fu liha wa huffu shawarib wato ku saba wa mushrikai ku bar gemun ku ku cika gemun ku sannan ku rage gashin baki wa huffu shawarib ku rage gashin baki wa huffu shawarib ku rage gashin baki. Daka da yawa daga cikin malamai suke cewa gashin baki rage shi ake yi ba aske shi ake tattaɗe wato gaba ɗaya ba. Akwai masu ganin ana aske shi gaba ɗaya har suna ganin ma yafi kamar Hanafiya suna ganin aske shi ahsan min qasrihi amma wannan ya saba wa nassin. Shi yasa Imam Malik yake cewa kada mutum ya ce zai aske shi kamar yadda yake aske kansa ya yi taltal ya dai rage wannan shi ne ya fi dacewa da sunna. Saboda ka rage shi ake ba aske shi ake gaba ɗaya ba. Sai shi kuma wanda da yake tambaya akan cewa kuɗin da ya samu ta hanyar wato ya samu kuɗi ne ta hanyar kawalci wato shi kawali ne ya samu kuɗi ta hanyar kawalci to amma daga baya ya tuba to shi ne yake tambaya to yaya zai iya fitar da zakka daga wannan kuɗi sannan kuma tuban da ya yi Allah zai karɓi tubansa ko sai ya cika wasu sharuɗa. To dukiya ta haram iri biyu ce, akwai dukiyar da take haramun ce a karan kanta, akwai dukiyar da take haramun ce saboda wani dalili. Dukiyar da take almarul khabith wa khumsuhu min zatihi aw min nafsihi shine dukiyar da Allah ya haramta ka nemi hanya ta misali ka mutum ya sai da giya don ya samu kuɗi ko ya yi mu'amala da riba don ya samu kuɗi ko ya yi cace ya samu kuɗi wani haramun ce. Akwai dukiyar da ta haramta saboda ta wani ce wanda zai kwace kuɗin wani ya buge shi ya kwace kowa abin nan dukkan su haramun ne. Idan dukiya ta wani ce mutum ya tuba to wajibi ne ya rabu da wannan dukiyar. Idan ta damfara ce ta kwace ce sata yake ya same ta to wannan dole ne idan ya tuba idan ya san masu dukiyar ya mai musu da kayan su yana daga cikin sharuɗan tubansa idan ba sa duniya ya mayar da magadansu idan bai san su ba bai san magadansu ba bai san kowa na su ba to wasu malamai suka ce bayar da baitul mali idan babu baitul mali ko kuma a'a akwai baitul mali amma wanda yake kula da baitul malin ba amintacce bane idan an kai zai sama da fadi zai cinye kudin to sai shi yayi aiki da kudin a cikin al'amuran da zai amfani musulmi gaba daya ya gyara hanya ya gyara kwalbati ya gyara ruwan sha ya samar da ruwan sha misali wani abu dai da jama'a za su amfana da shi sai mutum yayi wannan har ya ga cewa kudin sun kare a nan kada ya ci a cikinsa ko ya ciyar da iyalinsa ko ya ciyar da waɗanda ciyarwarsu take wajibi a kansa kai yayi wannan yayi kokari ya fitar da dukiyar musulmi gaba ɗaya su amfana da wannan dukiyar wanda idan bai san mai dukiyar ba ko bai san magadansa ba to amma idan dukiya ce mutum ya same ta ta hanyar misali caca ko ta irin wannan hanyar da shi wannan ya ambata cewa yayi kawalci ya samu dukiya to kaga wannan ba dukiyar wani bace tashi ce illa iyaka dukiya ce ta haramu to bayan ya tuba ba a cewa dole sai ya salwantar da dukiyar illa iyaka dai afa Allahu amma salaf abinda ya riga ya wuce ya wuce kada ya kuma komawa amma dukiyarsa zai ci gaba da amfana da ita kamar bokan da zai abin da zai musulunta idan musulunci ko karuwar da za ta daina karuwanci amma ta gina gida ta yi mota ba cewa sai ta sayar da gidan ta raba kuɗin sannan tubanta ya karɓo idan aka faɗa aka wani ma sai ya fasa tuban ta ga cewa sai da wannan za ta tuba to ta fasa to wannan duk ba a batsa musu su yi wannan idan mutum min babul wara akwai abin da ake ce wara wato tsantseni ya ji tsantsanin abin bayan ya tuba kuma abin ya rika ga tsantsaninsa to min babul wara ta hanyar tsantseni ya iya rabuwa da abin amma ba dan ya zama wajibi a kansa ba to kuma duk abin da yake naka ya zama naka to ya kai nisabi to wajibi ne ka fidda masa zakka yanzu naka ne kuma ya kai nisabi shekara ta yi to sai ka fitar masa da zakka wanda ka ba abinda zai hana ka fitarwa da wannan dukiyar da kake da ita zakka sai da dukiyar ka ce da za ka amfana da ita sabanin dukiyar wani kamar mutumin da ya yi fashi ko ya sata ko ya kwaci dukiyar wani a hannunsa ko ya shiga wata hanyar da zai rika kwatar kudin mutane daga hannunsu ba bisa san ransu ba to da ba kudinsa ba ne aslan bare har ya mallaka ma wani shi ba a cewa ya mallaki nisabi to shi ya mallaki nisabi abinda ba nashi ba abinda ba naka ba a cewa ka mallaki nisabin da zaka fidda zakka har ka mallakar ma wani shi ba ya zama nashi kuma sannan zakka tsarkake dukiya take kai wanda tsarki zai samu dukiyarka dan kai wannan muzmin abwarihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha saboda haka suke cewa wannan ba magana cewa ko ya tsarkake zuciya ta hanyar ba da zakka abinda yake wajibi a kansa ya maza maza ya mayar wa da masu dukiya dukiyarsu ba tashi bace bare ya shike bare ya rika ba wa talakawa daga ciki wajibinsa shine ya mayar wa da masu dukiya dukiyarsu magana tuba idan mutum ya tuba sharuɗan tuba shine mutum ya yi nadama akan abin da yayi sannan kuma ya bar abin ya sannan alkawari ba zai kuma sakewa ba in yana cikin abin ya daina ba zai ce ya tuba ba kuma yana yin abin kuma yana cewa ya tuba a'a bayan ya yi nadama to kuma ya bar abin gaba ɗaya sannan kuma abu sharaɗi na uku ya alkawarin ba zai sake ba ma'ana a zuciyarsa ya riga ya rantar da zuciyarsa cewa wannan abu ya daina shi har abada ba shi ba zai sake komawa ba sharaɗi na hudu idan dukiya ta wasu ce ka karɓa kayan wani ne na haƙƙin wani ne ka mayar masa da haƙƙinsa wannan shine sharaɗi na hudu wanda idan akwai kayan wani a gunka to sai ka mai masa hakkin sa. Amma idan babu kayan kowa abun ka samu wadannan sharuɗa guda uku, to ana sa ran Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi tubanka. Ci gaba da tafi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
Allah ya ce yawma nahshuru almuttaqina ila arrahman wafda, rana da zamu tattara masu tsoron Allah zuwa Allah mai rahama wafdan a matsayin manyan baki, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, kuma gargada manyan masu laifuffuka zuwa ga jahannama suna cikin tsananin kishi. La yamlikuna shafa'ata, ba za su mallaki ceto ba. Illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda, sai wanda ya riki alkawari a gurin Allah mai rahama. Anan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana labarin wato abinda zai wakana a ranar gobe kiyama tsakanin masu tsoron Allah da kuma waɗanda suke al-mujrimuna, masu manyan laifuka, su ne kafirai. Ubangiji ya gaya mana cewa a ranar gobe al-kiyama al-muttaqina, waɗanda suka ji tsoronsa, waɗanda suka kiyaye dokokinsa, suka ji tsoron Allah a nan duniya, suka bi manzannin Allah a nan duniya, suka gaskata su, suka yi aiki da abinda suka zo da su, suka yi musu da'a cikin umarninsu, suka bar abinda Allah ya ce su bari, to Allah subhanahu wata'ala zai tara su a ranar gobe kiyama, a tattara su zuwa ar-rahman, Allah mai rahama, wafda a matsayin manyan baki. Al-muttaquna su ne waɗanda suka sanya garkuwa tsakaninsu da azabar Allah ta hanyar bin Allah subhanahu wa ta'ala da aikata abinda ya wajabta musu da barin abinda ya hana. Al-muttaquna ɗinnan waɗanda suke sanya garkuwa ɗinnan hawa-hawa ne. Akwai waɗanda suke a matakin farko, sun guje wa abinda Allah subhanahu wata'ala ya sun aikata abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da shi na wajibi, duk farillai da Allah ya dora musu suna kokarin su aikata su, sannan kuma sun guje wa abinda Allah ya haramta musu, ba su kara da wasu nafilfilu da yawa ba, amma dai sun yi kokarin wajiban da ke kansu sun sauke, abinda yake haramun kuma sun guje shi. To wannan shine mafi karamin mataki na at-taqwa, na tsoron Allah. Tsoron Allah din yakan hawhawa, kamar yadda ka sani imani ne yakan hawhawa, saka akwai wanda kuma bayan ya aikata wajibi sai kokarin kuma aikata mustahabbi, abubuwa da suke karkashin nafilfilu zai yi kokarin ya ga ya aikata su, zai yi nafilfilu na sallah, zai yi nafilfilu na azumi, zai yi nafilfilu na sadaka da sauran ayyukan ibadu. Sannan kuma bayan ya kauce wa haramu, to duk ma wani abin da yake da shubha ko aka ce makaruhi ne ba a san shi, to yana kokarin kauce masa, ba wai ya takaita kan kauce wa abin da ya bayyana da haramcin sa karara ba, abin da ma yake tsare a kansa, to yana kokarin kauce masa. To kaga wannan takawarsa ta dare da farko, yana da wani abu da ya dare wancan, to haka har aje mataki na koli, shine matakin ihsani, inda Allah subhanahu wata'ala ya ce an ta'budu Allaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kamar ku bauta wa Allah kamar kuna ganin sa, ka bauta Allah kamar kana ganin sa, idan baka ganin sa shi yana ganin ka. To da mataki ne na koli, wadanda ba mataki ne da ba kowa yake kaiwa gare shi ba a cikin bayin Allah. To amma dukkan su waɗannan sunansu al-muttaquna, sunansu masu tsoron Allah. Saboda al-muttaquna anan ana nufin musulmi waɗanda suka kiyaye dokokin Allah, sawa'u waɗanda suke a aji na koli ko waɗanda suke a aji na tsakiya ko waɗanda suke ƙasa da su, dukkaninsu su shiga cikin al-muttaqun. To anan Allah subhanahu wata'ala ya ce su waɗannan masu tsoron Allah ɗin, bayan an tashe su, Ubangiji subhanahu wata'ala zai sa a tattara su a ja su a jagorance su a cikin girmamawa da mutuntawa zuwa ga Allah mai rahama, wato zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, wafdan a matsayin manyan baki, wato su zo su ne manyan baki na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmar wafdan saboda larabawa sun san me ake nufi da al-wifada, wato manyan sarakunansu da shuwagabanninsu da manyan shuwagabannin kabilu da waɗanda suke manyan mawadatansu masu kuɗinsu a lokuta daban-daban a shekara, suna da manyan baki ko suna karɓar baki su kuma karrama su karrama irin ta manyan baki. Wannan wani matsayi ne da yake sananne a cikin Larabawa. Idan mutum ya zan shugaba ne, to za ga a shekara akwai lokuta daban-daban da baki za su cika gidansa, kuma ya musu sauka ta goma ta arziki, ya wadatar da su da ci da sha tare da maganganu masu daɗi. To wannan abu ne sananne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a shekara ta 9 bayan hijira, bayan an yi fathu Makka, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbi garin Makka, ya zama karkashin ikon musulmi, ya dawo Madina. To a shekara ta 9 a shekarar Larabawa daga ko'ina suka riƙa yin tururuwa suna zuwa suna kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara a Madina, suna cappa suna shiga musulunci. Wannan shekarar ake kiran ta'amul wufud, shekarar ziyarar manyan baki zuwa Madina sallallahu zuwa Madina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya girmama su. To saboda irin abinda Larabawa suka sani na karamci da ake yi wa babban bako, to da wannan ɗabi'a ce ta su, to sai Allah subhanahu wataala yake nuna musu cewa to ku sani a ranar gobe kiyama waɗanda za su samu wannan girmamawar ta manyan baki kuma mai masaukin bakin su shine Allah mai rahama, su ne muttaqun. Kai daga jin wannan ka san cewa ba karamin wato girmamawa ce za su samu ba. Na farko Allah subhanahu wataala shine wanda zai karɓi bakuncin su, shi ya sa ma ya sifanta aka sifanta shi da Ar-Rahman. Ka duba ba a ce yawma nahshuru al-muttaqina ila Allah ba, ko ila al-aziz, ko ila sai aka ce ila Ar-Rahman, don a halarto maka a tunaninka cewa mai wannan sifar wanda rahmarsa ta baibaye ko ina, wanda rahmarsa ba ta da iyaka, shi ne zai karɓi bakuntarsu, sauraka shi ne zai girmama su. Saboda me? Saboda ga abinda suka yi nan har suka cancanci wannan girmamawar, shi ne sifatu taqwa, wanda sun guje wa shirka, sun guje wa bid'a, sun guje wa saban Allah subhanahu wa ta'ala sanda suna duniya. Saboda a yau ranar gobe kiyama za a taho da su cikin girmamawa, a yi musu jagora, a samu ɗan jagora, mala'ika yi musu jagora har a kai su zuwa ga Allah mai rahama, a shigar da su gidan aljanna, a yi musu goma ta arziki, abinda ba su taɓa tsammani ba za su gani, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar, abinda ido bai taɓa gani ba, kunne bai taɓa ji ba, bai taɓa darsuwa a zuciyar wani ɗan adam ba, za su je su ga abinda ba su taɓa tsammanin za su samu ba. Bayan duk Allah subhanahu wataala ya yi musu wannan goma ta arziki, ya musu ta goma shi wanda babu kamarsa, sai kuma ya ce tambaye su cewa ya tambaye su cewa wannan abu da ya musu ya yi musu, sun gamsu, karewar karamci kenan. Bayan an maka duk abin da za a yi maka kuma a tambaye ka to wannan da aka yi maka ya gamsu ko kana buƙatar wani abu da ba a kawo maka ba, ko kana buƙatar wani ƙari a ƙaro maka. A hadisi ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi, hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai cewa in aljanna, ya ahlal janna, ya ahlal janna, fa yaquluna labbaik rabbana wa sa'adaik, Allah ce ya ku ƴan aljanna, to an sa masa su amsawarka ya ubangijinmu da da'a gare ka da biyayya gare ka sai Allah ya ce da su hal raditum bayan sun shiga aljanna ya ce da su yanzu kun yadda da abinda kuka samu yayi muku fa yaquluna sai su kuma su ce wa malana la narza wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik me zai hana ba za mu gamsu ba alhalin kai mana abinda baka yi ba wani halittar ka ba duk wani dan aljanna haka zai ji babu wani wanda zai raina abinda yake ciki ya rika hango cewa to ni Allah ga wani can ka dan kara mu babu wannan a gidan aljanna kowa sai ya ji ya gamsu kuma zai ji kowa zai ji cewa shi abinda aka bashi ba wanda aka ba irinsa malana la narda tibi zai hana mu gamsu wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik alhalin kai mana goma ta arziki wanda baka yi ba wani cikin halittar ka ba sai Allah subhanahu wataala ya ce ala u'tikum afdala min dhalik ba ku so ba ku abinda yafi wannan sai su ce ya rab wa ayyu shay'in afdalu min dhalik ya ubangiji akwai abinda kuma yafi wannan kana da wani abu da kuma za ka yi mana da yafi wannan fa yaqulu na'am uhillu alaykum ridwani fala asfatu alaykum abada zan ainihin saukar muku da yardata zan yarje muku in amince muku ba zan kara fushi da ku ba har abada wannan shi yafi komai Allah ya ce ya yarda da kai wa ridwanu minallahi akbar ya fi komai a gurin aljanna a gidan aljanna Allah subhanahu wataala ce ya yarje maka har abada ba zai fushi da kai ba saboda ka je kai abinda kake so zai kai tattubarka ya abinda ka sa a gaba to kaga wannan karramawa ce ba iya iya karramawa karramawa da ba karramar da ta kaita ba don komai ba sai saboda abinda suka yi na aiki da takawa da bin abinda Allah zai iya yarda da shi Allah subhanahu wataala ya musu alkawarin wannan sakamako kan harshen manzanninsa suka zo ga Allah subhanahu wataala cikin nutsuwa a gaba gare shi kuma Allah subhanahu wataala ya cika musu wannan alkawari to ta gefe guda kuma ga masu laifi can wanda suqul mujrimina ila jahannama wirda za mu gargada mu kora mujrimai masu manyan laifuka zuwa ga jahannama wirda suna cikin tsananin kishi alwird shine aje abin da zuwa wurin ruwa domin a samu abin sha saboda ishiruwa mutum ya je ko ya tafi da dabbarsa ya kai ta mashaya domin kishin da take ciki to Allah subhanahu wataala anan sai yake maganar almujrimun almujrimuna su ne waɗanda suka yi laifi ko ba laifi wanda za a iya cewa an yafe musu ba laifi ne babba galibi a lafazin alqur'ani ko a ibarar alqur'ani duk sanda almujrimuna tazo za ka ga ana nufin kafirai tana nufin kafirai shi yasa anan almujrimuna ya zama muqabil lina almuttaqin masu tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala zai tashe su aka tashe su daga kabari sai Allah ya ce wa nasuqul mujrimi za a gargade za a kora su aka ce a sauk shine kamar yadda za a sa dabba a gaba makiyayi ya sa dabba a gaba ko dabbobinsa a gaba yana daka musu tsawa da bulalarsa a hannu wacce ta tafi a hankali da keta wacce za ta fadare da keta kuma idansa yana kan kowa kowace ɗaya daga cikinsu babu wacce za ta fadare ta wani gu face yana ganinta don haka babu maganar guduwa wannan yanayi ne na kore mutane cikin wulaƙanci a sako su gaba shi yasa sai aka amfani da kalmar sauk wa nasuqul mujrimina balarabi da ya san kalmar sauk tana nufin a kore abu kamar kore dabbobi ya san cewa wannan korawa ce ta wulaƙanci ta ƙasƙanci an maida su kamar dabba wato za su zan kamar dabbobi ana kora su an sa su a gaba cikin ƙasƙanci da wulaƙanci sannan babu maganar wani ya fice ko ya zame ta baya ba a sani ba mai kora su din ya sa su a gaba sai aka ce ila jahannama wirda aka yi amfani da kalmar alwird alwird kamar yadda muka ce mutum na jin kishi ya je ya sha ruwa to amma nan ruwan za su sha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن يشوي الوجوه بئس الشراب فساء المرتفقة. إذن سكن يمتعي مكو سأتي مكامس بماء دون الروا كالمهن كمن ركك يمي يشوي الوجوه ينا توي فسكة ينا توي فسكة يقولي تا يا دغا kafin ya kai fuskar sa zafin ya sa naman fuskar gaba daya zagwanye ya zubo kasa sai ƙoran gwaldin fuskar bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa. To kaga anan kamar akwai tahakkumi, akwai kamar tsokana da sa haushi ayi maka maganar ruwa amma kuma ƙarshe jahannama ce za a kai mutum. Allah ya kawo magana wurin wanda shine zuwa gurin shan ruwa bayan kana jin kishi, amma kuma yace ila jahannama, kamar yadda Allah zai ce wa bashirhum sai ce bi azabin alim. Dai sanda aka ce al-tabshir shine al-ikhbaru bima yasur, a baka labarin da zai faranta maka shine al-bishir. Sai su ce al-bishirinka, to ba za ka so ka ji cewa an sace ba mota ba, ba wanda za a sace sai an sace ce maka albishirinka, sai ka ce goro ce an sace ba mota, kaga ba albishir ba. Kalmar albishir da ka ji ta zaka san zaka kawo abin da zai faranta maka rai ne. To amma da aka ce wa fabashirhum, sai aka ce bi azabin alim, kaga wani akwai tahakkum, akwai tsokana a ciki wanda zai zo ya kawo maka labarin bakin ciki, amma kuma ya ce maka fabashiru babin albishir, to kaga akwai tsokana a ciki, kuma tsokana mai cin wato mai zafi sosai a rai, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa ɗan wuta ce zuq innaka antal azizul karim, zuq ɗanɗana azaba, ta ce innaka lalle kai babban mutum ne kuma mai karamci. Ina babban mutum mai karamci? Ana dukansa, ana narka masa guduma, kuma ana cewa babban mutum. To kaga wannan akwai abin da malamai suke ce tahakkum. To su ma nan akai maganar ruwa, amma kuma aka ce ila jahannama, za su je da ƙishi mai tsanani, amma kuma jahannama za a nufe su, za a nufa da su. Malamai sun fassara wirdan da itashan kamar Ata da Ibn Abbas da Mujahid da Al-Hasan da Qatada, malamai da yawa sun fassara wirdan da itashan suna cikin tsananin jin kishi. To kaga in ka kwatanta yadda aka kai waɗancan aljanna da irin yadda aka tarye su, da irin ma yadda aka jagorance su, aka tattara su aka jagorance su, kuma ilar rahmani sana aka yi musu goma ta arziki, waɗannan kuma aka ce su kuma za a kora su su kuma ila jahannama wirda. Za ka gane bambanci tsakanin mai tsoron Allah da wanda baya tsoron Allah in an je lahira, bambancin ba kaɗan ba ne. An baka wata sura ta girmamawa a can nan, ko an baka wani hoto wanda yake cike da ƙasƙanci da wulaƙanci, sannan a tura mutum zuwa ga kurkuku da ba wani kurkuku da ya kai shi zuwa ga uƙubar da babu irinta, ita ce jahannama. Kuma a cikin wani yanayi na ƙishi mai tsanani, sannan suna neman taimako, ana ba su ruwa wanda yake ruwa mai tsananin zafi mai toye fuska, sannan suna ta kiran a taimaka musu, suna neman wanda za su cece su, suna so za su rasa, za su so su samu wanda za su cece su a nan duniya, a can lahira. To amma ina babu za su samu ba, la yamlikuna shafa'a, ba su mallaki wani ceto ba, ma'ana ba su da wani wanda zai cece su, ba su da wani wanda zai cece su a wannan ranar, kamar yadda mu'minai za su ceci junansu, to su babu mai cetonsu, kamar yadda Allah ce famalana min shafi'in wala sadiqin hamid, ba mu da masu ceto kuma ba mu da wani aboki wanda yake na kud da kud wanda zai amfane mu. Yau mai firu mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa fasilatihi allati tuwi wa sahibatihi wa banihi wa fasilatihi allati tuwi, haka ne, yawma tafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Allah subhanahu wa ta'ala ce ranar da mutum zai gujewa dan uwansa, ya gujewa matarsa, ya gujewa babansa, ya guje wa duk wani wanda yake ganin da yana da kusanci da shi kowa a wannan ranar ta kansa yake saboda haka Allah subhanahu wataala yace la yamlikuna shafa'a ba su da wani wanda zai cece su a wannan ranar kamar yadda mu'minai suke cetan junansu domin su a nan duniya mu'minan ma izgili suke musu suna ganin su wasu gidadawa wasu sakarkaru da basu san abin da suke yi ba yayin da suke bautar Allah su kuma tsokanar su ma suke a cikin bautar Allah da suke yi innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhaku wa idza marru bihim yataghamazun wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu 'alayhim hafidhin fal yawma alladhina amanu min al-kuffar yadhhakun 'ala al-ara'iki yanzurun hal thuwiba al-kuffaru ma kanu ya'malun hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun Allah subhanahu wataala ce innal ladhina ajramu wadanda suka yi bayyan laifuka sune al-mujrimuna da ake magana anan kanu min alladhina amanu yadhhakun ai sun zan suna yi wa mu'minai ne dariya wa idza marru bihim yataghamazun idan har suka zo wucewa ta gaban su to za su rika zurdan su suna nuna su suna musu dariya suna musu ba'a suna gaya musu sunaye iri-iri wa idza ra'awhum idan sun gan su qalu inna ha'ula'i ladallun sai kaga batattun nan ma'ana kaga gidada wannan sakarkaru da ba san abin da suke ba sun kisa waye ka duba da Allah duba yadda wai shi ba zai saki kayansa su ja kasa ba duba yadda ya bage mu duba ana masa izgili ana ga cewa shi kansa bai waye ba ladallun ba san inda duniya ta sa gaba ba to wanda ya rayu da mumini cikin irin wannan yanayi yana zaginsa yana faɗa masa baƙar magana ranar gobe kiyama ya shiga cikin wani hali zai je ya ce ya taimaka masa ba magana da ce ya taimaka masa saboda haka mu'minai za su ce ci 'yan uwansu mu'minai amma waɗannan da suka yi ijirami babu mai taimaka musu babu mai ceton su sannan waɗanda suke zaton za su taimake su su ne gumakan da suka bautawa ko abin da san zuciya da suka bautawa ko wani abu da suka bauta ba Allah ba a ranar za su neme shi su rasa laqad taqatta'a bainahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun abin da duk suke kirkira duk su neme shi a ranar nan su rasa Allah ce illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda babu wanda ya mallaki ceto ko ceto zai amfana sai wanda ya rike alkawari a wajen Allah wato wanda ya dauki karba alkawari a wajen Allah shine kadai zai iya samun ceto ko kuma a cece shi ko yayi ceto alkawari a wajen Allah shine mutum ya mutu da imani ya yadda da kalmar shahadatu an la ilaha illallah ya tabbatar da wannan kalma kuma ya mutu akan ta to wannan shine wanda yake da abinda Allah zai sa a cece shi ko a bashi ceto ana iya a bashi ceto ana kuma iya a cece shi idan har ya tsinci kansa cikin wani mawacin hali yana buƙatar ceto to za a iya cetonsa Allah yana cewa la yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun Allah ce waɗanda suke bautawa ba Allah ba basu mallaki komai na ceto ba illa man shahida bil haqq sai wanda ya shaida da kalmar gaskiya ita ce kalmar la ilaha illallah ya shaida wannan kalma kuma ya aiki da ita to wannan shine zai samu ceto Allah ce wahum ya'lamun suna shaida da wannan kalma tare da sanin me take wato ba kawai furta ta suke da baki ba ba san abin da take faɗa ba suna faɗar ta suna kuma wato suna kuma lalata ta warware ta sannan Allah subhanahu wataala yana cewa yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla a wannan ranar babu wani wanda cetonsa zai amfani ko kuma babu wanda ceto zai amfane shi illa man azina lahu ar-rahman sai wanda Allah ya masa izini wa radiya lahu qawla kuma ya yarda ya ce wani abu shi aka yarda ya ceto aka bashi izini ya ceto to wannan shine zai ceto dan haka ceto na Allah ne shi kadai yake da ceto balillahi shafa'atu jami'a Allah ce duka ceto nashi ne dan haka a gurin sa ake neman ceto imani da shi da yadda da shi da aiki da abin da yake ya aiko annaban sa da shi shine zai saka samu ceto lokacin da wani yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka zama mai ceto na ranar gobe kiyama annabi sai yace da shi a inni ala nafsika bi kafrati sujud, to taimaka min a kankin kanka ta hanyar yawan sujjada, wato je kai ta ibada sai ka taimaka min in cece ka, amma ba ka zauna ba kawai kai ta ainihin tsirkaniyar ka kana abinda ka ga dama, in an jima kai miƙa ka ce Allah ya sa mu cikin cetan annabi, a jima kuma ka je ka saba wa annabin abinda duk annabin yace ba a yaso a yi kai kai, abinda kuma ya kwadaitar a yi kaki kuma ka tsani masu yi, kuma a zuma ka ce kana cikin cetan annabi, ba haka cetan annabi yake zuwa ba. Illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla illa liman irtada, sai ga wanda ya Allah ya yarda da shi, abinda kake yi ba aiki ne da Allah zai yarda da shi ba, haka ba za ka samu shi. Yasa annabi ya ce a inni ala nafsika bi kafarati sujud, ka taimaka min a kankin kanka da yawaita sujjada, in kana so in cece ka to yawaita ibada, kai ma ka mu hanyar Allah, to sai wanda ya sa in samu ni ma damar yin cetan, saboda ceto a gurin Allah ake nemansa. Yasa malamai na aqida suke cewa ba a roƙon ceto gurin wani, ba ka cewa wanda ka cece ni, Allah ce ceto nashi ne gaba daya, haka nashi ne a gurinsa ake nemansa, shi kuma shi zai bada izini, man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni, babu mai ceto a gurin Allah sai da izininsa, shi zai bada izini kuma sai ya yarda da kai ya bada izini a cece ka, ashe kaga a gurinsa ya kamata ka nema, in ka nema shi kuma sai ya bada izini ga waɗanda suke masu ceto su cece ka. Allah subhanahu wataala ya ce wa qalu
اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
Allah ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, kuma sun ce Allah ya riki da, laqad ji'tum shay'an idda, haqiqa kun zo da wani abu mai girma mara dadin ji, takadu as-samawati yatafattarna minhu, sammai sun kusa tsatsage saboda shi, watan shaqqul ardu, kasa take ce, watakhiru al-jibalu hadda, duwar watsu su zubo su rugurguje, an da'u ar-rahmanu walada, domin sun yi da'awar Allah yana da, domin sun yi wa Allah mai rahama da'awar yana da ɗa, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, kuma bai dace ga Allah mai rahama a ce ya riki ɗa ba. In kullu man fis samawati wal ardi, dukkan wani abin da yake sammai wal ardi da na ƙasa, illa atir rahmani abda, face ya zo wa Allah mai rahama yana bawa. Laqad ahsahum wa'adahum 'adda, lalle Allah ya kiyaye su kuma ya kididdige su kididdigewa, wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda, kuma dukkanin su kowa zai zo masa ranar gobe kiyama shi kadai. A waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yana magana akan abinda surar ta yi magana akan sa a farkon sura, maganar ubudiyar annabi Isa alayhi salam da kore su kasance wasa dan Allah, wanda kuma anan Ubangiji subhanahu wataala a waɗannan ayoyin yana ishara ne zuwa ga mushrikai, duk da cewa maganar da suke nan ta shafi su kansu ahlul kitabi, ta shafi da sara bangaren da suke cewa Uzairu ibn Allah, afwan, ta shafi Yahudu bangaren da suke cewa Uzairu ibn Allah, ta shafi na sara waɗanda suke cewa Isa dan Allah al-Masih ibn Allah, amma asalin maganar Allah yana yin ta ne da mushrikan Makka waɗanda suke cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne mata, وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون التي سميت ملائكة الله سنوك ملائكة الله أمت أي ماتا ولنكم باين الله سنتوا ماتا لأين الله أشهدوا أشهدوا خلقهم أقبان سؤال الله يهل التر سنة نغك يهل التر سنة لتلوك تند الله يهل التر سنة جماتا أكهل التر ستكتب شهادتهم ويسألون وذلنا مقالة رسكي فالآن الشيء الذي بايروا أكد شوى ملائكو يعني إن الله ماتا ذاتنا نزاء ربوتكم سيأجسوا أن تبيسوا وانا مقالة رسكي إتنا الله سبحانه وتعالى فتر إلم مولنتا دقرمانتا باقى مسلمي مؤمني كليبا حتى قصورا من يمن ينهل التنع الله دي سميدا قصر دور وصوه suna jin girman wannan magana ta cewa Allah yana da da ce wannan magana ce ta kai matuƙa ga muni ta kai matuƙa ga ainihin rashin dadin ji shi yasa ce wa qala takhadha ar-rahman walada saka ce Allah mai rahama ya riki da anan ba kawai Allah subhanahu wataala yana bada labarin abinda suke fada bane a anan ubangiji subhanahu wataala yana so ya gaya maka munin abin da suke yi ba kawai labari bane dan a nuna maka munin abin da suke yi wallahi ce wa qalu takhadha ar-rahmanu walada akai amfani da kalmar ar-rahmanu kada cewa larabawa mushrikan larabawa ba su yarda sunan Allah ar-rahmanu ba ba su yarda da shi cewa ar-rahmanu bane kamar yadda Allah ya gaya mana wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تي اذا كتي كوي سجدا ga Ar-Rahman su ce wane ne kuma Ar-Rahman za mu yi sujjada ga wanda kake umarta mu yi masa sujjada wanda sai kara musu bazama da kara wato gujewa wannan Allah to kaga ashe ba su yarda da kalmar Ar-Rahman ba to amma kuma gashi anan Allah ya ce sun ce Allah Ar-Rahman ya riki da me yasa akai amfani da kalmar Ar-Rahman tare da cewa larabawan da ake magana ba su yarda da wannan suna ba insha Allah gobe za mu ci gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu nada wanda muka yi da kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh